Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai Clohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad da Lord da kuma Niya. Haka kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Alhamis 19 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu, ba mu kanin labarai.
To, ladan shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yayi hasashen akwai yuwuwar Koriya ta Arewa za ta dakatar da shirinta na nukiliya. Bayan an shafe shekaru 16 da aka samu raguwar malaria ainin cutar ta sake kunnu kai a duniya. Sannan gwamnatin kasar Cuba ta ce mataimakin shugaban kasa na farko Miguel Diaz-Canel shi kadai ne dan takara na shugaban kasa da aka gabatar da shi ga majalisa.
To, madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an fara yi kuwa a makarantun gaba da secondary a jihar Adamawa domin gano yan ta'addan da ka iya shiga cikin dalibai.
Domin cewa ke dai shi ke bata miya. To, yana da kyau haka dalibai a ko ina suke a kasar nan su kula su san irin mutanen da suke, in baka yadda da mutum ba kar kai hulɗa da shi.
A can Kano ko yan kasuwar jihar ne suka fara kokawa da jami'an custom da suka ce suna amsan nagora a hannunsu. Garin yaya?
Yanzu daga garin Onitsha zuwa Kano akwai gate na custom kwaya 8 da muke da su, wanda kowanne gate ana biyan naira 5,500. Iya garin Kano mota tana shigowa sama da 15.
Haka kuma za mu kawo muku rahoton kulla jami'ar Abdulmumin da ke kasar Nijar. Sai kuma Grace Alheri Abdul za ta shigo da shirin ta na domin iyali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yayi hasashen akwai yuwuwar Koriya ta Arewa za ta dakatar da shirinta na nukiliya. Trump ya ce daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA Mike Pompeo sun fahimci juna tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wata ganawar sirri a Pyongyang. Sai dai ya yi gargaɗin cewa idan bai samu yadda yake so ba a tattaunawarsu da shugaba Kim, a shirye yake jinyi kawai. Prime Minister Japan Shinzo Abe da yake ziyarar Trump a gidansa a jihar Florida ya yi bawa shugaban a shekaran jiya Talata akan amincewarsa ya gana da Kim a wani taron ƙoli. Ya ce wannan mataki ne na ƙarfin hali. Bayan an shafe shekaru 16 da aka samu raguwar malaria ainun cutar ta sake kunno kai a duniya, kuma masana sun yi kashedi cewa sai an ƙara ƙaimi wurin ɗaukar matakan daƙile cutar, in ba haka ba nasarori da aka samu a baya za su je a banza. Wakilin muryar Amurka Henry Ridgewell yana shi ne ya aiko da wannan rahoto daga taron ƙoli a birnin London, inda aka yi kira ga wakilai da ke halartar wannan taro su ƙarfafa ba da tallafi ga shirye-shiryen yaƙi da cutar malaria a duniya. A shekarar 2016 al'amarin ya canja. An ba da rahoton cewa an samu mutane miliyan 216 da suka kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe 90. An samu ƙarin mutane miliyan 5 a kan shekarar ta 2015. Hamshakin attajirin nan Bill Gates, wanda ya taimaka ainihin wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro, ya faɗa wa mahalartan taron ƙolin cewa
if we don't keep innovating, we will go backwards. If we don't maintain the commitments
yace idan ba mu kirkiro da sabbin hanyoyi ba ko dabaru za mu samu koma baya. Idan ba mu ci gaba da ƙara ƙaimi kamar yadda muke yi a yau ba, malaria za ta dawo kuma za ta kashe ƙananan yara sama da miliyan guda a shekara, saboda magungunan cutar da maganin cizon sauro ba su iya kashe sauron da kuma ƙwayar cutar. An kiyasta cewa malaria tana yi wa tattalin arzikin Afirka illa da dala biliyan 12 a duk shekara, kuma tana laƙume kashi 40 na kasafin kuɗin harkokin kiwon lafiya a kowace ƙasa a nahiyar. kananan yara da mata masu juna biyu ne cutar tafi addaba ko kuma tafi musu illa. Gwamnatin kasar Cuba ta ce matamakin shugaban kasa na farko Miguel Diaz-Canel shi ne kadai dan takara na shugaban kasa da aka gabatar da shi, matakin da ya tabbatar da zai zama shugaban kasar ta wato kasar ta kwaminsanci na farko da ba shi da nasaba da iyalan Castro da suka kwashe kusan shekaru 60 suna mulkin kasar. Gabatar da matamakin shugaban kasar za ta buƙaci amincewar majalisar kasar wacce take da tarihin amincewa da waɗanda aka gabatar mata da su. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce sauya mulkin kasar al'amari ne da gwamnatin Trump ke nuna damuwa a kai saboda ba a gudanar da shi bisa tsarin demokradiyya ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zimbabwe ta cima wata babban nasara bayan mulkin Mugabe a jiya Laraba, inda ta yi bikin ranar samun ‘yancin kai na farko ba tare da tsohon shugaban ƙasar ba, a cewar rahoton wakilin muryar Amurka Sebastian Mofo daga birnin Harare. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya shiga ofis ne a cikin watan Nuwamban bara, biyo bayan murabus da dadaddin shugaban kasar wanda ya kwatarwa kasar ‘yancin kai a cikin wani matsin lamba da sojojin kasar suka masa. A jawabinsa na jiya Laraba, shugaban kasar ya yi alkawarin yin wasu sauye-sauye da za su janyo ‘yan kasar waje masu zuba jari su dawo kasar. Zimbabwe tana shirin tunkarar wani muhimmin zaɓe a faɗin kasar a can cikin wannan shekaran. Mnangagwa ya kuma yi wani sauyi a cikin tsarin mulkin Mugabe, inda ya gayyaci masu sa ido daga kasashen waje ko kuma kasashen yammacin duniya su zo su duba wannan zaɓen. Shugaban ya yi kira a jiya Laraba cewa a yi amfani da tattaunawar siyasa wurin warware rashin fahimta. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa da na sauran zaɓukan ƙasar da wuri, wanda ya ce ya kamata a yi su a ranar 24 ga watan Yunin wannan shekara. An shirya gudanar da zaɓukan ne a cikin watan Nuwamban shekarar 2019, amma Erdogan ya ce ƙalubaloli da ƙasar take fuskanta su ne suka yi dalilin a gudanar da zaɓukan da wuri. Erdogan ya ce Turkiya ta fada cikin rudanin siyasa tun bayan zaben raba gardama da kasar ta yi a cikin shekarar 2017, inda kasar ta sauya daga tsarin mulki da shugaban kasar ke dogaro da dokoki da majalisa ta zantar wurin aiwatar da harkokin kasa zuwa tsari da ke baiwa shugaban kasa cikakken iko cin gashin kansa. Wannan sauyin zai fara aiki ne bayan an yi zaben shugaban kasa mai zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sabarin faro daga jihar Adamawa, inda aka fara taron faɗakar da ɗalibai na gaba da sakandare domin gano ‘yan ta’adda da ka iya shigowa cikin jami’an ko kuma manyan makarantu domin aikata ayyukan ashiya. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jawabi wajen tarukan bitan a jihar Adamawa, inda kuka gaito da ɗalibai daga jami'o'i da ma manyan kulloloji a jihar, Mr. Yunus Zakari, da ke zama babban daraktan cibiyar tattalin bayanan ta SIDAT, ya ce dole ne kuwa ilmantar da ɗalibai domin kare rayuka. Dole ake shirya irin waɗannan muhawara domin ɗalibai su san illoli da kuma hanyoyin daƙile ayyukan ta'addanci. To wai koya ɗaliban ke kallon wannan muhawara a yanzu?
Sunana Umar Sale ɗan yaro. Ina karatu a Motec, kiya abin da ya ba daɗi. Abu ne wanda idan ka ji kai a matsayinka na ɗalibi hankalinka zai tashi, saboda kana ji yana faruwa da wasu wataran kai ne.
To yanzu ana gangamin faɗakar da ɗalibai na matakai, kake gane wani gangami da ake yanzu?
Eh, to ɗalibai kan sai su dinga yin hankali da wanda suke, su dinga taka tsantsa da wa suke harka, saboda a kullum yau kan mutum yana haduwa da sababbin mutane, sababbin fuska da bai san su waye ba ne.
Da farko sunana Adamu Yahaya, daga nan Adamawa State Polytechnic. Gaskiya yana da kyau kafin mutum ya shiga makaranta na gaba da secondary
ya kula da irin mutane da suke zuwa wannan makarantu din, domin baka san dabi'u daban-daban ne a wannan makarantu.
A watannin baya, kwalejin kimiyya da fasaha ta Jihar Adamawa ta ko taba fuskantar harin ta'addanci, inda ma'aikata da bam a wani masallaci da ke cikin kwalejin, lamarin da kuwa ya jawo asarar rayuka da dama. Malama Sa'adatu Aminu Barkindo, wata malama a kwalejin wanda ko ta karu da abin da ya faru a baya, tace dole hada hannu da mai fadakar da ɗaliban.
Gaskiya abu ne mai amfani sosai, abu ne wanda zai kara ilmantarwa, batun tsaro da kuma su sa ido da su kara monitoring na yanayin su da wayanda suke zamantakewa da su, ko wayanda suke tare da su a hostel, ko ma wayanda suke off campus.
Kuma fata ma dai shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kin yara annanana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so.
To daga Adamawa sai kuma Kano, inda yan kasuwa su kuka da jami'an custom a hatsare su cikin gida suna amsan na goro, kamar yadda Alhaji Dayabu Salisu yayi wa Mamur karin bayani a cikin wannan rahoton.
Cin muna cewa lokacin tsadan tsaida mu a badi wani abu sai zamanto har da ka'idi yanzu kudin da muke biya. Yanzu daga garin Onitsha zuwa Kano akwai gate na custom kwaya 8 da muke da su, wanda kowanne gate ana biyan naira 5,500. Iya garin Kano mota tana shigowa sama da 15 a duk rana daya daga garin Onitsha in ta taso. In ka dauka a duk mota daya akan naira 5,500, kaga muna biyan naira 1,400 a hukumar custom, wanda bamu san inda kudin suke tafiya ba a gerge, domin 5,500 haka ake karba. A hanyar Lagos abun ya mafi muni, dan a hanyar Lagos gate 14 muke da shi na hukumar custom a wannan hanya.
Alhaji Daye Bisalisu Sa'adu kenan shugaban rashin jihar Kano na kungiyar masu cinikayyar kayayyakin tufafi na Blouse. Ya ce baya ga 'yan kasuwar Kano, jami'an na hukumar custom na karɓar na goro a hannun takwarorinsu 'yan kasuwa a jihohin Niger da Kaduna da Plateau da Katsina da dai sauransu, kuma ba tare da tuhumarsu suna cinikayyar kayayyakin da hukuma ta haramta ba.
Domin akwai sanda muka bibi wasu daga cikin jami'an tsaro, muka ce amma bamu abubuwan da gwamnati ta hana ba ta so a shigo da shi cikin ƙasa, domin mu masu biyayya ne ga dukkan abin da gwamnati za ta zo da su. Da abin da aka zayyana mana babu wannan kayayyaki da muke shigowa da su. Muna roƙo da hukumar custom ya zamanto duk inda ake mana lodi su kai jami'an su tsaya a gurin su sa ido su ga mi muke ɗauka mi muke loda. An taɓa kama mana mota a Asaba Delta kenan, sai da muka biya mata naira 1,500 aka sako wannan motar. An taɓa kama mana mota a garin Zaria nan Kaduna kai, sai da muka biya mata naira 950 da wani abu motar nan ta fito. Nan sati uku da ya wuce an kama mana mota, sai da muka biya mata naira 270.
Waiwa kuke biya waɗannan kuɗaɗen?
Su jami'an custom da suka tsaya kan hanya su muka biya waɗannan
kuɗaɗen. Suna ba ku rasiti?
Babu, ba sa ba mu komai, ba abin da ake badawa. Ya sama muke kiran wannan abin da zargin kokarin ko yunkurin karya yan bulas a arewacin Najeriya. Kokonmu a gurin gwamnati da Allah a taimaka mana a sassauta mana wannan abu ya isa haka, domin da dama an karya mana masu sana'ar mu ta bulas ana arewacin Najeriya. A taimaka a sa ido a kyale mu haka.
Ko wani irin mataki shugabannin hukumar ta custom a Najeriya za su dauka dangane da wannan batu? Mr. Joseph Atta shine kakakin hukumar mai shalkwata a birnin tarayya Abuja.
Abin da zamu yi, zamu sa irin yan custom na intelligence, misali wanda suke shanye da kwanan kaya, mu sa su shiga su duba irin wannan abu ko shin hakalin gaskiya ne. Amma abin da zai fi taimaka mana shine su irin wayannan mutane masu wucewa da kaya su tabbatar ba da kayaki wanda doka bata hana ba. Don wani custom officer da ya ce dole su san bai da kudi su kawo report su kan makama na mai wannan aiki. Duk custom officer da an kama shi da laifin karɓar cin hanci ko kuma da laifin wulakanta mutane a hanya, ana ɗaga hukunta su.
Mr. Joseph Atta kenan kakakin hukumar custom ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To har yanzu daga Kano kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger akan batun makaranta, inda ministan ilimin kasar ya bayyana rufe wurin kwanan ɗaliban jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai bayan wani atabu da suka yi tsakaninsu da 'yan sanda. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan ilimi mai zurfi ta wayar telefon ya bayyana cewa gwamnatin Niger ta yanke shawarar rufe wurin kwanan ɗaliban jami'ar ta Ablumuni har zuwa lokacin da aka tabbatar da cewa ƙura ta lafa.
A cikin wannan zanga-zanga sun ta kashe-kashe na motocin mutane, musamman motocin na rektora da shi kansa ma'aikatan na ofishin rektora, ya sa an samu wato ɗalibai wurin suka farfasa wasu gilas-gilas na wannan ma'aikata. To gwamnati ba za ta zama ido ba, saboda haka muka yanke shawarar
tuni matakin ya fara daga hankalin dalibai musamman waɗanda suka fito daga yankunan karkara. Dalili kenan da Abdu Musa Shefu ya fara kira mahukunta su canza tunani.
Rema mu da dama cikinmu daga ƙauye ne mun fito, to ba mu da uwayenmu ba su zama ba su nan. Mutane da dama wasu daga Tifane sun kai to wasu abu daga Agada sai zo kunka doka ni daga Tawara, to ni bai san kowa ba.
Yanzu cikin wani hali ake kun fara kwashe kaya ne?
Yanzu cikin wani mai inda nake muku magana yanzu haka. Muna ta ɗauki kayanmu ne, muna ta tafiya gari, wasu ba su sai za su ba, wasu sun rasa yaya za su, wasu bakin isa ne za su. Ya kamata a diba a tausaya ma biyan talakawa.
Ministan na cewa za a ci gaba da ba da karatu da dukkan sauran abubuwan da aka saba aiwatarwa a jami'ar ta Yemai.
Ba mu rufe makarantu ba, ɗakunan karatu ba a rufe su ba. Sannan kuma bisu-bisu na suka zagan ɗalibai su ma za a ci gaba da aiki. Haka zalika wurin cin abinci shi ma ba a rufe shi ba. Idan ka gidi mai bukata zai shiga bis ya zo ya yi karatun shi, malamai suna nan, ɗakunan karatu suna nan, gidan abinci yana nan.
Bayanai daga shugabannin kungiyar ɗalibai na cewa ɗimbin abokansu sun ji rauni a sakamakon wannan gumurzu na tsakaninsu da jandarmomi, yayin da wasu da dama ke tsare a makarantar 'yan sanda. Ko da yake kawo yanzu ba wasu alƙaliman da aka bayar a hukunce, to amma ministan ilimi mai zurfi ya ce gwamnati za ta gudanar da bincike don gano zahirin abin da ya faru a tsawon wunin na Laraba.
Za a yi bincike a gani su wane ne suka haddasa wannan fitina, kuma za a gurfanar da su gaban kotu.
Wannan sabuwar takaddama a jami'ar Yemai na tasowa ne a wani lokacin da ɗalibai ke matsawa gwamnati lamba domin ta hukunta waɗanda ake zargi da hannu a kisan wani ɗalibi malaba bagale, wanne ya kwanta dama a wata zanga-zangar ranar 10 ga watan Afrilun 2017, yayin da ɗaya ɓangare ɗalibai ke kokawa a kan rashin samun kuɗaɗen allowance-allowance da ƙarancin ajin karatu da na motocin jigila da dai tarin wasu matsalolin da gwamnati ke dangantawa da halin fatarar da ƙasa ke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yemai a jamhuriyar Nijar.
Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allahu ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Da satar yaran da ta'addancin gaba daya hanya ce ta cin kuɗi. Wasu sun maida ita hanya ta samun kuɗi. Shin menene bambancin ran da aka dauka lokacin mulkin Jonathan da bambancin ran da aka dauka lokacin mulkin Buhari? Rai da rai ne, ko dan ba ran uwan mutum ko uban mutum ko ƴaƴan mutum aka dauka ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau Alhamis 19 ga watan Afrilu shekara ta 2018 aka cika kwanaki 1448 da sace ƴan matan Chibok 276. Da kawo yanzu gwamnati ta samu nasarar ceto 757 kuma suka dawo gida da kansu, yayin da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da rike ƴan mata 112 da kuma Liya Sharibu, ɗaliba ɗaya tilo da kungiyar ta ki saki domin ta ki musulunta, daga cikin ɗalibai 110 da ta sace ranar 19 ga watan Fabrairu a garin Dabci cikin wannan shekarar. A cikin shekaru hudun nan kungiyoyi daban-daban sun yi ta yekuwar neman a sako ko kuma gwamnati ta kwato sauran ƴan matan da har yanzu suke hannun waɗanda suka sace su. A shirye-shiryen fafatukar da kungiyar BBOG ke yi bana, an yi jawabai a babban birnin tarayya Abuja, inda aka sake kira tare da matsa lamba ga gwamnati ta sake salon yakin kwato ƴan matan. Wakilinmu Madina Dauda ta yi hira da Hajiya Naja'atu Muhammad, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro.
Duk uwa ta san wannan bala'i ne. Ni uwa ce da 'ya'yana da jikokina. kai sa kullun kai tunanin yau da naka ne ya kake ji so zaka ji yanda iyayen nan suke ji to amma wannan wato wani abu ne wanda zamu kira shi kaman abun kunya a maganar kasar mu in ana maganar tsaro in ana maganar haƙƙin yara ana maganar haƙƙin yaya mata wato wannan abun kunya ne ga kasar mu abun kunya ne saboda har yau an kasa dawo da yaran nan har yau mun kasa gane ma menene dalilin da isa ake har yanzu ake sata yara yara sun fi dubu da aka sace fa wanda muka sani kawai na Chibok ne da waɗannan na dabti amma wanda aka san an sace kaman wanda majalisar dinkin duniya ta tabbatar mana da cewa an sace sun fi su dubu kuma kullun akan sace sake abin da nake faɗa shine wato da sata yaran da ta'addancin gaba daya hanya ce ta cin kuɗi wasu sun maida ita hanya ta samun kuɗi yanzu in kika je Borno zaki ga ba gidan da zaki je a Borno a jihar Borno wanda wannan su ko wata su bai zama na wato kaman victim ko wato ko dai an
abin bai shafe su ba
abin bai shafe shi ba ko dai an kashe maka naka ko an taba sace maka naka a'a ko an shigo an yi wa ƴaƴanku fyaɗe kuma tun daga lokacin da aka fara kama Yusuf tun daga lokacin da aka fara bawa su ƴan Boko Haram makamai dan su harkokin siyasa abubuwa suka fita daga hannun gwamnati tsaro ya kupce shi sa nace abun kunya ne dan in gwamnati bata zama wato ta tsaya ta jajirce tsakaninta da Allah akan ta gyara ba to ba za a yi gyara ba to amma kullun abin da muke so mu tunatar da shugabannin mu shine ita fa gwamnati aikinta na farko abinda isa ake gwamnati abinda ake isa ake shugabanci abinda ake isa ake shugaban kasa ya zama shine commander in chief dalili ɗaya ne kuma wannan shine kundin tsarin mulkin mu abinda yace wato gwamnati amfaninta ta kare haraban Najeriya daga sojojin haure ko waɗanda za su shigo su ce za su kwace mata harabarta daga ciki Najeriya ta ba wa dan Najeriya kariya ta kare masa ransa da dukiyarsa ta kare masa duk wata hanya da zai fita waye walwalarsa ya nemi arzikin sa ya nemi ilimin sa yayi komai ba tare da an cizguna masa ba ko ya cizguna wani ba shine amfanin gwamnati shine dalilin da isa ake gwamnati so in gwamnati ba za ta iya wannan ba to ba gwamnati idan shugaba ba zai iya kare dukiyoyin jama'a da rayukan jama'a ba to ba shugabanci to sai a ce shugabanci bai yi ba an kasa an gaza in ka fito kai magana a ce kana adawa da gwamnati shin menene amfanin ma gwamnatin ka fada gaskiya akan haƙƙin ka shi ya zama adawa dan karewar lalacewa da bambadanci irin ta Bahaushe me isa sai yanzu shin menene bambancin ran da aka dauka lokacin mulkin Jonathan da bambancin ran da aka dauka lokacin mulkin Buhari rai da rai ne ko dan ba ran uwan mutum ko uban mutum ko ayyan mutum aka dauka ba me isa mutane suke haka
kina ganin wannan zai shafi rayuwar ƴa mace a Najeriya
a to ai ya ma shafa yanzu ke in kina arewa maso gabas na ƙasar Najeriya ke aka yar maka yarki boden ai ne bazan kai yata ba saboda gwanda dai ta zauna inda take ina ganin ta da in bari ta je makaranta a je a zagaye su a sace su in an sace su baka san halin da su ai gwanda ma a ce maka gagawar danka
ana cikin wannan zullumin sai ga labarin cewa dan jaridan nan da ake kira Ahmed Sarkida wanda yake da kusanci sosai da waɗanda suka kama ƴan matan ya ruwaito cewa ƴan mata 97 sun riga mu gidan gaskiya saura 15 ne kawai daga cikin 112 Mr. Hosea Tsambido shine shugaban ƴan Chibok mazauna Abuja kuma ɗaya cikin iyayen ƴan matan Chibok ya ce wannan batu bai masa dadi ba
wannan Sarkida a bar shi da kayan shi kawai ko gwamnati ne ko ta wani gefe ne wanda suka samu wannan ba mu yarda ba ina kwanan baya ba an yi magana akan cewa ƴan matan sun ce ba za su sake fita ba ba mu yarda da wancan ba mai wancan ma ba mu yarda da shi ba wannan ma ba mu yarda da shi ba akwai lokacin da an ce mana cewa ƴan mata nan ma ba za su sake fita ba kuma daga bakin wani wanda yana da mukami wanda yana da fada a ji wanda yana da girma a kasa shine wancan kalma ya fita ba mu yarda ba kuma haka nan ba mu yarda ba ƴan mata sun zo sun fita ko ba su fita ba sun fita wajen 107 bayan maganan shi wancan so ya za mu yarda da irin maganganu haka duniya doke hankalinmu akwai wani dama dai akwai wani huji wanda wannan yana so ya shiga kuma ba za mu yarda ba. Gwamnati ta yarda akan cewa hakan ne, sai sun je sun nuna mana kabarin yan matan nan.
A cikin masu gwagwarmayar ganin an kwato yan matan na Chibok akwai Madam Edith Yasin. Na tambaye ta ko yunkurin nasu yana samun nasara kuwa, ganin cewa sun kwashi shekaru hudu kenan suna yan kallo da bangaren gwamnati. Sai ta ce,
to nasara zai zama cewa muka kira mutane suka zo suka ba mu jawabi akan abin da ke faruwa. Kamar yadda yanzu kika ji Hajiya Naja'atu abubuwan da ta faɗa, zai zama na cewa ba mu kadai muke wannan maganin ba, ba mu kadai muke ji da abin da ke faruwa a Nigeria ba. Zai zama na cewa a cikin mutanen da ba su riga sun fito ba akwai waɗanda suke tunani daidai yanda mu ma muke tunani. Shi yasa sun zo muka yi irin wannan taro, sai su zo sai su ma su faɗa nasu ra'ayi.
To kina ganin faɗakarwa da kuke yi kuwa ga mahukuntan ƙasar nan, misali gwamnati kenan nake nufi, duk jawaban nan da kuke yau shekara hudu kenan kuke bring back our girls now and alive da wane ne, kun ga wani canji a kamun ludensu?
Well, zan ce da shike shi wato mutumin da kenan dan ƙasa dole kullun yana kan tambayan gwamnati, kai mun kaza, kai mun kaza. Ko ya ji ko bai ji ba, dole dai zai san cewa nan zaune akwai wani da ke kullun ke ce mishi yi mun kaza, yi mun kaza. Zai zama kenan kaman wani marurun da kullun yana nan yana daminka. Lalle wata rana dole sai ka juye ka ce, indai kai kana cikin gwamnati zaka ce da shike mutanen nan kullun suna nan suna wannan fadakarwan bring back our girls, bring back our girls. Dole wata rana abin zai shige ka, dole you do something about it. Saboda cikin wa'annan kwanakin ai ƴan mata waɗansu sun dawo, ko da ci ma an yi sauri an dawo da su. Saboda haka ina ganin akwai amfani, dole ƴan ƙasa su tashi kullun suna jima gwamnati suke ce musu ku yi mana kaza, ku yi mana kaza, ko a fannin kiyayen lafiya, ko a fannin ilimi, ko a fannin daidai. Akwai fannoni daban-daban da ya kamata ƴan ƙasa su tashi kullun suna mai gwamnati magana suke ce musu dole ku yi mana abin da ya kamata ku yi mana, saboda kowane ɗan ƙasa na da ƴanci ya samu waɗannan abubuwan. So dole ne wannan ya zama dole, ya zama wajibi.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abin da ƴan majalisa da kuma fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chubashiro Diodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla a gaida Grace, yanzu kuma da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma nan kara a takaice.
Prime Minister India Narendra Modi ya yi jawabi akan matsalan yawaitar fyaɗe a cikin ƙasarsa a jiya Laraba. Yana mai cewar batun fyaɗe batu ne ba na siyasa ba, kuma ya ce cin zarafin jima'i na wannan lokaci ya kunyata ƙasar. Modi ya yi waɗannan kalaman ne a birnin London, inda ɗaruruwan mutane suka yi zanga-zangar nuna rashin amincewa ga yawaitar fyaɗe da ya zama babban ƙalubale a ƙasar. Masu zanga-zangar sun yi cincirin ne a Downing Street da ke birnin London, yayin da Modi yake ganawa da Prime Minister Birtaniya Theresa May. Wasu sun riƙe kwalaye masu rubutu kamar haka: Modi ka koma gida. Wani rubutun kuma na cewar mun ƙi jinin ajendan Modi ta tsana da kuma son kai. Rundunar tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye suka tarwatsa masu zanga-zanga da suke jefansu da duwatsu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa ya yi hasashe akwai yiwuwar Koriya ta Arewa za ta dakatar da shirinta na nukuliya. Trump ya ce daraktan hukumar leƙin asiri ta CIA Mike Pompeo sun fahimci juna tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wata ganawar sirri a Pyongyang.
Kuma madalla da ta gaskiya labaran mu kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu tashi bari mu mika taziyar mu ga Ibrahim Salisu na hukumar ilimin kimiyya da fasaha ta Najeriya, wato MBTE, na rasuwar mahaifinsa. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama, ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taimaka mu gabatar da shirin, sai Chubahiro Diodone da ya bada umarni, da injiniyan mu Darul Smith, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.